Mr. Arwan, ko za ka dan yi muna karin haske dangane da wannan wani gidan kangararru da aka ce kun ainihin bar zama ma ajiye kenan. Ko za ka yi muna takaitaccen bayani dangane da hakan?
Labari muka samu na kiri daga wasu daga cirkishin al'umma daga kurmaka mana da cewa a nan unguwar limancin kena da ke cikin garin Yariya da wani guri wadda su a tunaninsu ana azabtar da yara ko kuma matasa wadda kan gari wadda aka kai su nan domin a daidaita alayarsu ko kuma kabilarsu. Domin kuma da muka samu wannan labari wanda aka kurmata mana, noma ɗin da muka sanar da jami'an tsaro aka yi bincike daga bisani kuma aka fahimci cewa akwai alaman gaskiya labarin da aka kurmata mana. To da bisani dai an je nan kuma an samu mutane cikin wani halin kunci da kuma rashin tausayi akan nan halin da muka iske su, an ɗauko su an kawo su nan Kaduna. Yau da muke magana gwamnatin jihar Kaduna tana kula da su domin da yawa daga cikinsu suna cikin wani hali na rashin kyakkyawar lafiya. Hakan ne.
Taruwan mutane da dama suna magana cewar ya aka sai yanzu kuke ta ballo koko kuke ta binciko waɗannan cibiyoyi da ake musguna masu mutane wanda a da ba ku yi aikin hakan ba.
Yaushe ne muka zo gwamnati? Ai waɗannan cibiyoyin wurare ne ma wasu kadani ana wannan abu. Kuma yana da wuya a ce shugaba ko kuma shugabanni don komai da komai. Mutane wanda ke zaune a cikin al'ummominmu sun fasan abubuwa da dama wanda mu da ba su sani ba. Amma daga lokacin da muka samu labari da cewa akwai abubuwa wadda ba daidai ba ne, akwai abubuwa wannan suka ci karo da rayuwarmu da kuma tarbiyyar addinanmu, ai gashi mun ɗau matakai kuma gashi ana nan ana samun biyan bukata. Wannan na nufin cewa lallai gwamnati a tsaye take. Duk lokacin da mutane suka ankara da gwamnati da cewa akwai wata matsala, nan take za a tashi kuma za a tinkari wannan matsalar. Akwai mutane suke amfani da wannan su nuna cewa gwamnati ta gaza, ba haka ba ne. Waɗannan wuraren ne suka daɗe. Wurare ne wadda ma sun fi shekara 10-15 sauransu. Mu abin nan ke son a fahimta shi ne ba komai da komai ba ne gwamnati za ta yi. Gwamnati ba ta da Allah musiri wadda yake mata duba. Amma daga lokacin da mutane suka ga wani abu wadda ke cutar da al'umma, sun aka sanar da mu, san da mu bincika. An sanar da mu, gashi mun je mun bincika kuma gashi an dace. Kuma muna amfani da wannan damar muna kira da babbar murya. Duk inda aka sani cewa ana cin zarafin bil'adama, ana wasu abubuwa wadda ba daidai ba ne da addinanmu da kuma dokar ƙasa da al'adunmu da kuma zamantakewa, insha Allahu nan take ta ɗau mataki.
Mr. Arwan, kana magana wanda kusan za a iya cewa akwai wani tsari da kuke da shi wanda zai kawo sauyi ga wannan abu da kuke yaƙa, ganin cewar ko ƙasashen da suka ci gaba akwai waɗannan cibiyoyi da ake da su, amma a jihar Kaduna babu cibiya wadda take mallakar gwamnati da take ko take aiki mai makamancin abin da waɗannan cibiyoyin suke yi. Me za ku yi dangane da haka?
Ina jin baka da labarin abin da ke faruwa a jihar. Yanzu da muke magana akwai ma'aikatawar ta shafi ayyukan cin kai. Ma'aikatan nan abin da take shi ne kare rayukan al'ummomin musamman mutane wadda suka gayyara, musamman mutane marasa ƙarfi haka ne. Akwai tare-tare wadda ake yi. Sannan kuma ai muna da cibiyoyi na musamman wadda aka yi watsi da su a baya. Yanzu da muke wannan maganan muna nan muna gyara su, muna nan muna dace fasalin abin da ake yi. Amma ina ake fata idan damboye yawa aka ce sai jin mai. Wannan shi ne halin da muka ci kanmu. Amma in za ka mana adalci ba daidai ba ne a haifarkewa da cewa domin rashin wuraren da ya kamata a gwamnati ta samar ta je kuma ana cutar da al'umma ko kuma ana azabtar da mutane, ai ba daidai ba ne.